This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye kamar yadda aka saba a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya FM. Haka kuma kowa zai iya kama mu a duk inda yake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Ma sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Ladan Ibrahim. A yau muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Senator Walid Jibrin yana daya daga cikin jigajigan PDP ya hira da wakilin mu game da shugabancin jam'iyyar yanda yake ta tangal-tangal.
Tunda Adamu Ma'azu ya bare, ya kamata a samu gulbin sa daga wannan shiya na gabas maso arewa. Bai samu ba tuntuni sai yanzu ne ake shirin yin haka.
To haka kuma wata kotun Niger ta faɗi cewa ba a zalunci Hamma Ahmadu ba.
Sai dai kotun ta ce zargin da ya yi sanadiyar kulle Hamma Ahmadu a gidan yari wata hujja ce da ke bambanta halin da yake ciki da na sauran takwarorinsa 'yan takara, saboda haka ta ce ba batun rashin adalci a tsakaninsu.
To wasu ɗalibai kuma a birnin Kwanni sun yi zanga-zangar nuna bakin cikin waɗansu ɗalibai guda uku da aka taɓa kashewa. Akwai sakonninku ta wayar tarho, amma dai yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Sare assalamu alaikum. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta ƙara tsaurara matakan tsaro a sansanin 'yan gudun hijira, bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su biyu suka tada bom a sansanin da ke Dikwa kuma ya musabbabin mutuwar 'yan gudun hijira har su 58. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo shine yayin wannan alƙawarin jiya Laraba, yana cewa wai 'yan ta'adda su rasa inda za su kai hari, sai inda bayan Allah da irin wannan mummunar tabi'a na 'yan ta'adda ya raba da matsugunnin su, maimakon ya zame abin tausayi a gare su, amma halayyar su ne ake ƙara turawa cikin halin oni yasu. Ya ce tilas gwamnati ta samar da tsaro mai tsananin gaske inda duk sansanin 'yan gudun hijira yake cikin ƙasar. Jami'an gwamnatin ƙasar suka ce wasu mata biyu ne 'yan tada ƙayan baya suka yi shigan burtu a matsayin 'yan gudun hijira, suka shiga cikin sansanin, biyu daga cikinsu suka tarwatsa kansu. Ita kuma na ukun ta sake shawara bayan ta fahimcewa iyayenta da 'yan uwanta na cikin wannan sansanin, sai ta mika kanta ga 'yan sanda. Sai dai ba wanda ya ɗauki alhakin wannan ta'asar, amma an fi danganta shi da ƙungiyar Boko Haram. Kwana ɗaya bayan manyan jami'an leƙen asiri na Amurka sun gargaɗi Koriya ta Arewa na kar ta kuskura ta gwada makaminta na nukiliya, amma sai ta yi kunnin ƙashi ta yi hakan. Yanzu haka dai majalisar dokokin Amurka ta sa wa ƙasar takunkumi, ita da 'yan korenta da ma duk wata ƙasa mai goya mata baya. Kuri'ar da aka jefa jiya Laraba ɗaukacin waɗanda suka jefa kura su 96 ba ɗaya da bai amince da wannan takunkumin ba. Shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattijai Bob Corker ya ce shekaru da dama manufofin Amurka game da Koriya ta Arewa na cin karo da cikas. Ya ce amma wannan karan za ta canza kamanni domin ko za a samu sauyi. Ya ce wannan karan za a samar da matakai masu tsaurin gaske wanda ba makawa zai yi tasiri. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Domin ganin an yaƙi cutar Zika, yanzu haka masana daga sassan duniya daban-daban suka haɗa da ƙwararru a hannun bincike, malaman ilimin kiwon lafiya, hukumomi masu ba da gudunmawa a harkar kiwon lafiya, kowane su ya alƙawarin zai ba da bayanan da ya samu domin a yi musayan ra'ayi saboda shawo kan wannan cutar. Wannan yarjejeniyar ya samu sa hannun ƙungiyoyi har sama da 30, kuma kowanensu ya alƙawarin cewa zai mika wa ɗan uwansa duk wani bayanin da ya samu ko ya gano game da wannan cutar domin ganin an samu nasarar yaƙi da ita. Wasu daga cikin ƙungiyoyin ko sun haɗa da ƙungiyar likitoci masu ba da agajin gaggawa kyauta, wanda da Turanci ake kiransu Doctors Without Borders, sai kuma hukumar Bill and Melinda Gates, ƙungiyar masu ɗakunan bincike na jama'a wato Public Library Science, sai cibiyar cututtuka da kare ta na Amurka da takwarata na ƙasar China. Sauran ko sun haɗa da Journal of the American Medical Association, sai cibiyar nazarin wato cututtuka da dai sauransu. Dukkan waɗannan sun amince su yi musayar bayanai domin ganin an shawo kan wannan mummunar cutar da ta kunno kai a halin yanzu. Gwamnatin kasar Koriya ta Kudu ta bayyana cewa ta kashe babban jami'in sojan kasar bayan an tabbatar da laifin cin hanci da rashawa da aka yi masa. An kashe General Ri Yong-gil wanda shine babban hafsan sojan kasar a cikin satin da ta gabata. Sai dai a wannan lokacin mahukuntan ba su bayyana dalilin kashe wannan babban hafsan sojan ba a lokacin da aka kashe shi. Haka kuma ko baya ga laifin cin hanci da rashawa an caje shi da laifin amfani da mukaminsa domin biyan bukatun kansa. Shi dai wannan dan taliki ya hau kan wannan mukami ne a cikin shekarar 2013 inda ya zama babban mai baiwa shugaba Kim Jong-un shawarwari. Aikin da yi na baya-bayan nan kafin a tsare shi shine raka shugaba Kim Jong-un rangadin wasu sansanonin sojojin kasar. An fara rade radin makomarsa ne ko tun lokacin da ya kure taron jami'ar mai mulkin kasar. Manyan jami'an diplomasiya su biyu na Amurka sun zargi kasar Rwanda na bada gudunmuwarta wajen ganin makwabciyarta Burundi na ci gaba da wargajewa. Yanzu haka dai kasar ta Burundi mutane dewa sun rasa rayukansu sakamakon rikicin siyasa. Mataimakin sakatare mai kula da harkokin kasashen waje na Amurka Linda Thomas Greenfield ta bayyana wa kwamitin harkokin waje na majalisar dattijai irin damuwarta game da rahotanni daban-daban da jami'an Amurka da ke Afirka suka bayyana na game da abin da ke faruwa a Afirka musamman ma Rwanda. Ta ce sun samu zarafin tattaunawa da jami'an kasar ta Rwanda da ta yi kokarin ganin ta yi duk abin da ya dace wanda zai kawo zaman lafiya a kasar, amma kuma sai aka san haka take yi.
To an gaida ladan kuma labaran duniya sun zo muku daga nan sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC. Sanata Walid Jibrin na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar PDP wanda kuma ya yi hira da wakilin mu game da shugabancin jam'iyyar yadda yake ta tangal-tangal musamman yadda wasu ke son shiga wasu kuma suna son fita.
Majalisar Koli NEC na wannan jam'iyya za ta yi taro talatan nan domin mu tattauna na farko matsayi na shugaban party namu, wanda kun sani cewa tun da Adamu Ba'azu ya bari ya kamata a samu gulbinsa daga wannan shiya na gabas maso arewa. Bai samu ba tuntuni sai yanzu ne ake shirin yin haka. To idan wannan zone wanda hakkinsu ne su yi haka din sun gama, za su kawo mana caucus, sannan mu dubi tsare-tsare na zaɓuɓɓuka daki-daki wato congresses wanda har zai kai mu ga national convention.
Senator Walid Jibrin, me zaka ce kan Ahmed Gulag wanda bayan nasara a kotu ya ayyana zama shugaban PDP?
To mu abin da ya dame mu kawai da yanayin Gulag shine na yunkuri ya tafi fadar jama'iyar mu ya kama aiki gadan-gadan wato juyin mulki wanda muke gani wato juyin mulki ne. Na yi meeting da Gulag, ya bani waɗansu hujjoji masu ƙarfi.
Kamar wasu irin hujjoji ne ba ka?
Hujjojinsa shi ne tun da ya tashi yana wannan abun har aka kai yanke hukunci, shi a gare shi ba wanda ya taɓa kira shi, ba wani dattijon jama'iyyar nan wanda ya kira shi, ba wani muhimmin mutum a jama'iyyar nan ko ƙungiya sun kira shi su ce kai Gulag abinda kake yin nan daidai ne ko ba daidai ba ne. Na ce mishi to yanzu idan muka ce ma ka janye wannan abun za ka yi, ya ce ba kira shi ba, in an kira shi mai yiwuwa ne a samu wata hanyoyi ta hannunsa sannan mu kira su yan takarar nan dukansu ga baki ɗaya mu tattauna tare da su mu ce su je su kawo mana mutum ɗaya, sai in sun kasa mu za mu zaɓi wanda muka ga ya kamata.
Yaya za ku yi da ƙalubalen manyan shugabanninku irin su Bello Haliru da Olusemeto da ke fuskantar tuhumar almundahana?
To an gama binciken ne? Ai yanzu mutum ne ka kama shi, ba ka gama binciken ba tukuna ka iya ba da hukunci na abubuwan da ya faru? Galibinsu sun ce ba haka ba ne, kuma an kai su kotu, kuma muna da masu shari'a a ƙasar nan wanda kuma za su bi gaskiyan al'amura. Sai sun bi sun ƙarasa duk abin da suke yi, sannan aka samu mutum da laifin ya aikata wannan abun. To idan ya aikata, waye zai ce zai taimaka a ƙarya doka?
Zai ya zace ban koma wada da dangina. Again, da motar siyasa ce ban saka.
To Sanata Wale Jibrin kenan da wakili Musa Ali Shehu Ashaka a hirar da suka yi.
A hukuncin da ta yanke a yammacin wannan Laraba, kotun tsarin mulkin kasar ta Nishar ta bayyana cewa bayan nazarin da ta yi akan wannan bukata ta ƴan majalisar dokoki na jam'iyyar Model Lumana domin ta fayyace musu idan ba a yi wa dan takarar su Hamma Amadu rashin adalci ba akan batun ƴancinsa na wanda doka ta amincewa ya nemi shugabancin Nijar, musamman da idan aka yi la'akari da cewa abokan hamayyarsa da ke zawarcin kujerar shugabancin ƙasar ta Nijar na ci gaba da yakin neman zaɓe yanzu haka, yayin da shi kuma ke tsare a gidan Kaso Injisu. Sai dai kotun ta ce zargin da ya yi sanadiyar kulle Hamma Amadu a gidan yari wata hujja ce da ke bambanta halin da yake ciki da na sauran takwarorinsa ƴan takara, saboda haka ta ce ba batun rashin adalci a tsakaninsu. Sannan kotun tsarin mulkin ta ci gaba da cewa ba ta da hurumin yi wa wani alkali umarnin ya ba da belin wani wanda ake tsare da shi a gidan yari. A cewar kotun, ɗaukar matakin amincewa takarar Hamma Amadu da ta ba da sanarwa a ranar 9 ga watan Janairun da ya gabata, hakan ba wai yana nufin wata hanyar kawo ƙarshen zaman wakafin da yake ciki ba. Sannan akan maganar toye ƴancin ƙasa da ƙasa da Nijar ta rattabawa hannu da batun take dokokin zaben ƙasar Nijar da ƴan majalisar na Model Lumana suka buƙaci kotun ta duba, wasu hujjoji ne marasa tushe a dangane da halin da ɗan takarar na wannan jam'iyya ke ciki a yau, inji kotun. Abin tuni a ranar 25 ga watan da ya shige ne wasu ƴan majalisar dokokin ƙasa kimanin 13 na Modern Fa Lumana suka shigar da bukata a gaban kotun tsarin mulkin ƙasa ta ɗauki matakan fito da Hamma Amadu daga gidan yari domin ya naɗi jawabinsa na ɗan takara a tashar talbijin ta gwamnatin Nijar kamar yadda doka ta yi tanadi wa dukkan ƴan takara. Sannan suka buƙaci a bashi damar zagaye sassan ƙasa domin ganawa da magoya bayansa don sanar da su manufofinsa da zummar samun yarda su bashi ƙuri'unsu a zaben da zai haɗa shi da ƴan takara 14 a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Haka ka haɗi kowa ya shaida shatan zaben.
To wakilin mu na Nijar kenan da bayanin wata kotu game da matsayinta a shari'ar Hamma Amadu. Ga wannan kafin mu ci gaba.
Allah karimun gani arhimu sirai dare janna sirai rana dan adam mai wuyan gane hali bil adam mai wuyan gane hali
Gane, ɗan adam zai kai ai ba zai in kai wando ike kai wando in kai hula ike kai hula in kai ringa ike kai ringa in kai aure ike kai aure in kai aure ike kai aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina da ina garan batun ka dan dai dan adan ne ka gane shine kawai jalla kai ke yamma dan adam mai wuyan gane hali
To Allah ta'ala ka gafarta ma marigayi dan Maraya Jos. Wasu dalibai a birnin Konni sun yi zanga-zangar nuna bakin cikin kashe wasu dalibai guda uku da aka taba yi a wasu shekarun baya. Sun yi wani jerin gwano jim kadan bayan kamfe din shugaban kasar Niger a garin. Ga wakilin mu daga Changar.
A daidai lokacin da shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isu ke kammala yekuwar zabe a garin birnin Konni tun dai da sanyin safiyar Laraba din nan ne daliban garin suka hito da niyyar yin zanga-zanga kuma su kai takardun su da nuna koken su ga magabatan garin sai dai sun hadu da hawa kujeran naqin da jami'an tsaro suka yi kuma daliban sun ce sun hito ne domin tuna da dalibai uku da suka rasa rayukansu a shekara ta 1900 a lokacin da suka hito bisa babbar gadar bayan ruwa ta babban birnin Yamai wadda ke gab da jami'a domin neman ganin mulkin soja na wannan lokaci sun rungumi tafarkin demokradiya da iskan sake soma bugawa a waɗannan shekarun a nahiyar Afrika da kyautata rayuwarsu ta karatu ga irin yanda daliban na birnin Konni suka yi targowa
المقاومه الدكتاتوريه لا فبريل جستيسنا علي الانتي
Daga bisani ɗaya daga cikin ɗaliban ya yi mini ƙarin bayani game da wannan hitowar taso.
Sunana Abubakar Sule. Abin da ya kawo wannan mun tattauna avec le préfet, avec le maire, avec le TDS. Mun sun kwatanta mana cewa mu yi haƙuri saboda an ba ake yi le président chef de l'état son excellence monsieur Issouf Mahamadou a Konni. C'est pourquoi abin da ya sa abin mu hito ba muka bari har yau muka hito. Kuma yau mun hito muna son mu ga préfet, le préfet ya tare kamar shi ne muke nan muna haƙurin har Allah mai rufe préfet lahiya. Ba wai mun hito ba ne don mu ɓata Konni ko kuma don mu yi wani abin da zai sa kamar an mun yi haka nan kamar mun bata garin Konni ne gaba daya dan haka nan muna jira me sai le prefet Allah ya mai doshi lahiya kuma sai mun ba presenter notre discours muna niyya in mun ga mun yi presenter discours nan ga ensemble za mu lallaba mu je avec les autorités mu je mu gaida iyalin Aliyu na Hansimu pour presenter notre condoléances dan haka nan ne yau mu le membre de la section on a jugé utile de pierre tattauna da duka wani shugaban lakol yau mun tattauna je muka raba musu motar yau muka hito shine yau muka hito muna son mu gode mai contentement kinmu da troka marakinmu da an kashe depuis 1980 isaji da Aliyu na Hansi Isaka Kane e Abdulman Masagir eh tsawon ga ini mun ga prefet mun yi presentation discours kinmu za mu je mu gaida iyayen Aliyu na Hansi mu je mu presentant mu musu ta'ziya biskan rasuwa dan su da suka yi depuis 1990
kasancewar Aliyu na Hanci dan asalin birnin Konni daya daga cikin daliban da suka rasa rayukansu a wannan ranar ta Juma'a 9 ga watan Fabrairu shekara ta 1990 daya daga cikin yan gidansu da muka hiranta da shi yayi godiya da tunawa da dan uwansu da dalibai ke yi da zaran wannan ranar ta kama a kowace shekara
daliban sun kai to sun ka zo gidan suna zaza muna rai muna tuna da su kuma muna murna da wannan abin da suke yi saboda sun tuna da su ba amincewa da su wannan rana ce mai muhimmanci muna jin daɗin haka nan ta da muka je Allah gahurta musu Allah sa canta he musu nan kuma su da suke yi wa'anga Allah ba su lada abin da suke yi
yau dai shekaru 26 da aka tabka wannan ta'asar kuma dudda taro na ƙasa da ake cewa conference national da aka yi kuma aka sha muhawara akan wannan zance daga bisani a cikin wannan ƙasa bayan zanga-zangar da ɗaliban suka yi ta ranar 9 ga watan Fabrairu har dai aka watse kuma
kuma har zuwa yanzu ba a hukunta waɗanda suka yi wannan danya aikin ba. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jagoriyar Niger.
Jama'a ga zance zani
sai ka hodi mun ya shatan zaba.
Jama'a ga zance zani
sai ka hodi mun ya.
Inda malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada.
Wannan gaskiya ne shatan zaba.
Amma inda shata ya fada shatan zamani. Dole a ce waka ya kirkira. Amma kun da shata ya fada shata na Halima. Dole a ce waka ya kirkira. Toyina yaro dan kanka ne makaranta. Dalele malai ya fada mani.
Me ya fada maka shatan zamani?
Toyina yaro dan kanka ne.
To haka yake yanzu kuma sai mu je ga Baba Yakubu Makeri a filin sa daga Ghana.
Dan farshen jirgin da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito mataki da 'yan sanda suke dauka akan kashi da aka yi wa wani dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar Abuakwa North JB Dankwa Adu wanda aka kashe shi a ranar Talata, inda 'yan sandan suka ajiye kuɗi da ya kai sidi 10,000 a matsayin ladan aiki da za a baiwa wanda zai kawo labari da zai kai ga kama waɗanda suka yi wannan kashin dan majalisar. 'Yan sandan sun kuma yi kira ga jama'a musamman ma asibitoci da cibiyoyi kiwon lafiya da su zuba ido ko yalla za a ga wani ya shigo da rauni na sarar buka a cikin sa sai a ba su 'yan sandan labari. Jaridar ta ce 'yan sandan da tuni sun kama mutane shida suna bincike a kansu. Jaridar ta kara da cewa a subayin Talata ne wasu da ba iya gano ko su wane ne bane suka kai wa dan majalisar hari suka sassare shi har lahira. Har yau a babban shafin jaridar Daily Graphic, jaridar ta rawaito wata arangama da aka samu tsakanin matasan musulmi a unguwar Tafo dake birnin Kumasi da kuma magoya bayan sarkin yankin akan takaddamin filin makabarta na wurin. Jaridar Daily Graphic ta ce wannan arangama da ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyu, wasu kuma sun jikata. Jaridar Daily Graphic ta ce rigimar ta barke ne sakamakon umarni da sarkin yankin ya bayar na arusa katanga da musulmi suka killace bangaren musulmi a makabarta saboda a faɗa sarkin da ba a shaida masa ba sannan aka yi wannan katangar, kuma wannan na tabbatar da rashin girmamawa. Jaridar ta ce tun dai hukumar tsaron jihar Ashanti ta kafa dokar hana fitan dare a yankin wanda za a shiga bacci karfe 6 na yamma a fito daga gida karfe 6 da safe. Da kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito hurricin ministan kuɗi Seth Tapé, inda yake cewa tattalin arzikin kasar Ghana da yana samun bunƙasa a cikin wannan lokaci dangane da wasu shirye-shirye da gwamnati take yi wanda suka yi kyakkyawar tasiri. Jaridar ta ce a faɗar ministan waɗannan nasarori da tattalin arzikin kasar ke samu za su ƙara haɓaka tattalin arzikin a cikin matsakaicin lokaci idan aka fara haƙan mai a rijiyoyin Jubilee Field da Ten da Sankofa Jinyami. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake zantawa da 'yan jarida akan yadda tattalin arzikin kasar ya tafi a bara da irin kyawawan sakamako da shirye-shiryen gwamnati suka yi. Ministan ya ambato wasu nasarori da aka samu kamar ƙarin albashi na ma'aikata da biyan bashin 'yan kwangila da aiwatar da sabon tsarin biyan albashi na ma'aikata na single span salary structure. Ita kuwa jaridar da Chronicle ta rawaito wani abin fargaba ne daga garin Ofinso a jihar Ashanti, inda aka samu cutar kanjamau na barna cikin gaggawa a yankin. Jaridar ta ce kimanin mutane 35 ne suka mutu sakamakon wannan cuta a yankin a bara, wanda mafi yawansu mata ne. Jaridar ta ce hukumar kiwon lafiya ta Gunduman ta ce an samu labaran cutar kanjamau 474 a shekarar 2015 kuma tuni da 35 suka mutu. Jaridar da Chronicle ta kara da cewa daraktan hukumar lafiya ta yankin Miss Beatrice Apa ita ce ta bayyana waɗannan alƙaluma a wurin taron nazarin ayyuka da hukumar ta yi a bara. Jaridar Chronicle ta ce da take ci gaba da bayani Miss Beatrice ta ce ko shakka babu wannan cuta gaskiya ce, kuma ta danganta mace-mace da aka samu da rashin shan magani da kuma rashin bin ka'idojin jinya wanda wasu masu dauke da cutar suke shi.
To karfa a manta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke bar mana a wayar tarho.
Sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. Ni wayar Hausa muna jinjinawa dan majalisar dattawa mu na lokacin jihar Yobe Senator Adilawa sakamakon admission da ya samaro guragon karatu da samarwa kalubai na yankin arewacin jihar Yobe ga baki da kuma yake biya musu kudin rijiyar sayen da musu karo karatu su yi karatu har zuwa na jami'o'i. Allah Ubangiji ya saka masa da alheri. Allah ubangi ya raba sanata Ahmad Lawan da yarda mutiyarsa muna yi masa addu'a Allah ya sa ya zama gwamnatin jihar Yobe a gaban 2019 nagode ni Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe da fatan za ku miƙa wannan kuka ko na wannan Allah dan Allah mu da Amurka
Assalamu alaikum biyo ya hausa suna na Muhammad Sani Bazarani na shege na kullu da nan Allah biyo ya sanya ku a cikin shugaban kasa Muhammad Buhari muna fatar Allah ya nare shi da lafiya kuma gaskiya na kawa na so da kuma yayin da yake aika kuma ya tsayaci wa'anda ya kamata ya tsawata da irin abubuwan da suke fita kuma da irin jami'an tsaro kuma dan bari ya aika saboda talaka su dan fara gani kuma mun san da abin da yake na wannan matsalar da rayuwar da Allah ne sai mun tabbatar da Allah zai raye mu wannan abin da ya kamata shi sai Allah shi ba shi ikon yi ne na bari ya aika da talaka ya ga gani
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Adamu Sambo daga GRE Zaria ina jawo hankalin ɗan majalisun jihar Kaduna da su tuna da cewa a Najeriya muna da 3 tiers of government ne gwamnati mai shafi tarayya jihohi da kuma kananan hukumomi to a kananan hukumomin jihar Kaduna ba demokradiyya domin ba zaɓaɓɓun shugabannin kananan hukumomi kundin tsarin mulkin Najeriya ba inda aka ce a yi ma kananan hukumomi mulkin mallakau mulkin kama karya mulkin naɗaɗɗun shugabanni mulkin indirectly a bar jama'a su zaɓi wanda za su mulke su a kananan hukumomi inda dokar ƙasa ta ce ba mulkin dictatorship ba ina kawo hankalin gwamna a yi zaɓen kananan hukumomi a jihar Kaduna domin mutane sun gaji sako daga Adamu Y Sambo GRE Zaria da fatan za a tashi lafiya
to haka yake sai kuma mu koma ga ladan danjin labarai amma a takaice
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce za ta ƙara tsaron matakan tsaro a sansanin ƴan gudun hijira bayan da wasu yankunan bakin wake su biyu suka tada bom a sansanin da ke Dukwa kuma yi musabbin mutuwar ƴan gudun hijira har su 58. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Professor Remi Osibajo shine ya yi wannan alƙawarin a jiya Laraba. Yana cewa wai ƴan ta'adda su rasa inda za su kai hari sai inda bayan Allah da irin wannan mummunan tabi'ar na ƴan ta'adda ya raba da matsugunninsu. Maimakon zame abin tausayi ga irin halin da suka shiga amma kuma a koma su ne ake gallazawa kwana daya bayan manyan jami'an leken asiri na Amurka sun gargadi Korea ta Arewa da kata kuskurta gwada makamintan na nuclear amma sai ta kunnin kashi tai hakan yanzu haka dai majalisar dokokin Amurka ta sawa kasar takunkumi ita da ƴan korinta da ma duk wata kasa mai goyen bayan ta Korea da aka jefa jiya Laraba daukacin waɗanda suka jefa Korea su 96 ba daya da bai amince da wannan takunkumin ba Domin ganin an yaƙi cutar zika yanzu haka dai masana daga sassa daban-daban na duniya da suka hada da ƙwararru a bincike malaman ilimin kiwon lafiya hukumomi masu bada gudunmawa a harkokin kiwon lafiya kowanne su ya alƙawarin zai bada bayanan da ya samu domin a yi musayar ra'ayi saboda shawo kan wannan cutar wannan yarjejeniyar ta samu sa hannun ƙungiyoyi har su sama da 30 kuma kowanne su ya alƙawarin cewa zai miƙa waɗannan waɗan uwansa duk wani bayani da ya samu ko ya gano game da wannan cutar domin ganin an samu nasarar yaki da ita. Gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu ta bayyana cewa ta kashe babban jami'in sojan ƙasar bayan an tabbatar da laifin cin hanci da rashawa da aka yi masa. An kashe General Ri Yong-jil wanda shine babban hafsan sojan ƙasar a cikin satin da ta gabata. Sai dai a wannan lokacin mahukuntan ba su bayyana dalilin na kashe wannan babban hafsan sojan ba. Haka kuma ko baya ga laifin cin hanci da rashawa an caje shi da laifin amfani da mukaminsa domin biyan bukatun kansa.
To mun gode ladan da wannan kuma muka zo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma anjima da yamma za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin shi ladan Ibrahim ai wadin da ya taya ni gabatarwa ya karanto labarai sai kuma ci Bahiru da Dare ne da ya bada umarni David Magnus ne engineer mu Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.